Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 17 da 25 da 49 da kuma 60. A Jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashoshin gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana za a iya kama mu a Alfa Radio dake Kumasi. Yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da hantsi. Ranar yau Juma'a 6 ga watan Disamba shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin ci gaba da jin ragamar shirin. Bayan labaran duniya za ku ji cewa a Najeriya kwararru da 'yan siyasa na ci gaba da tsokaci akan hukuncin da kotun tarayya ta yanke na ɗaure tsohon gwamnan jihar Abia kuma babban mai tsawatarwa a majalisar dattawa. Sannan za ku ji cewa shugaban hukumar zaben Najeriya ta INEC wato Farfesa Mahmud Yakubu ya ce an shigar da ƙararraki 807 a kotunan ƙarar zaɓe biyu bayan zaben shekarar 2019 da aka gudanar. Baya ga haka muna tafe da shirin kallabi wanda Maryam Dauda take gabatarwa. Har ila yau za ku ji wasu sharhin jaridan Amurka sai sakonnin da ku bar mana akan na'ura. Amma duk kafin waɗannan sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da hantsi. Jiya Alhamis dubban ma'aikata a ƙasar Faransa sun ki zuwa aiki yayin da ƙungiyoyin ƙwadago suka fara wani yajin aiki na gama gari a kan shirin shugaba Emmanuel Macron na gyaran tsarin fanshin ƙasar. Fargabar cewa sabon tsarin sauya fasalin fanshin da aka gabatar zai iya tilastawa miliyoyin mutane su ringa shafe sawowi masu yawa suna aiki ko su rasa wasu haƙoƙinsu masu gwaɓi, shi ne ya janyo yajin aikin, lamarin da kuma ya sa kusan al'amura suka tsaya cak a ƙasar. Yajin aikin ya janyo rufe harkokin sufuri da ya tilastawa yawancin makarantu suka rufe, ya bar asibitoci ba ma'aikata masu yawa, kana ayyukan gwamnati suka tsaya ba sa gudana kamar yadda ya kamata. An gudanar da wata gagarumar zanga-zangar lumana a birnin Paris da kuma a cikin sama da birane 2,000 da wasu sauran birane a faɗin ƙasar. Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi a jiya Alhamis ta umarci jagororin jam'iyyar Democrat da su ci gaba da rubuta daftarin bayanan tsige shugaba Donald Trump. Tana mai ayyana cewa shugaban ya yi amfani da ƙarfin ikonsa ba bisa ƙa'ida ba. Pelosi a cikin wani takaitaccen bayani ta ce shugaban Amurka ɗan jam'iyyar Republican ya ƙi kiyayewa da ƙa'idoji a matsayin shugaba, kana kuma ya saba rantsuwar da ya yi na kiyaye kundin tsarin mulkin Amurka. Da ya nemi ƙasar Ukraine ta kaddamar da bincike a kan ɗaya daga cikin waɗanda ake ganin zai ƙalubalance shi a zaben 2020 daga jam'iyyar Democrat, tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden, don ya taimaki kanshi yayin da zai sake neman takara. Gaskiya a bayyane take a cewar Pelosi, shugaban ya yi amfani da ofishinsa ba bisa ƙa'ida ba, domin ya amfani kansa a siyasance ko da zai jefa tsaron ƙasarmu cikin wani yanayi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Aƙalla mutane 62 ne suka mutu, ciki har da ƙananan yara da dama, a lokacin da wani jirgin kwale-kwale da ya ɗauko baƙin haure sama da 150 ya kife a gabar tekun Atlantika na ƙasar Murtaniya da ke Afirka ta Yamma, a cewar hukumar kula da baƙin haure ta Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Alhamis. Hukumar kula da baƙin hauren ta ƙasa da ƙasa, wato IOM ta ce mutane 83 da suka tsira suna ci gaba da yin ninkaya har zuwa gabar ruwan, bayan da kwale-kwalen nasu ya kife da ya yi karo da wani dutse a cikin tekun a ranar Laraba da ta gabata. Yanzu haka akalla mutane 10 da suka tsira an kwantar da su a asibiti, yayin da wasu kuma suna samun kulawa daga hukumomin Murtaniya. A jiya Alhamis, wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce ta yiwu dakarun Iran sun kashe sama da mutane 1,000 a cikin zanga-zangar makonni 3 da ta barke sakamakon haka kwatsam gwamnatin Iran ta ƙara farashin man fetur. Ya nuna cewa gwamnatin Iran ta kashe sama da Iraniyawa 1,000 tun lokacin da aka fara zanga-zangar. A cewar wakilin ma'aikatar wajen Amurka na musamman a Iran, Brian Hook. Hook ya ce ma'aikatar wajen Amurka ta samu wasu hotunan bidiyo 32,000 a ciki har da hotunan bidiyo da aka ɗauka a kudancin Iran, inda ake zargin dakarun juyin juya hali na Iran suka fatattaki wasu gungun masu zanga-zanga, kana suka buɗe musu wuta, inda suka kashe mutane da yawansu ya kai 100. Hook ya ƙara da cewa dakarun Iran sun jikkata dubbai da dama da kuma kama wasu aƙalla 700. Jami'an tsaron Amurka da na Burtaniya sun sanar da tuhuma-tuhuma a kan wasu sanannun 'yan Rasha 2 masu aikata laifuka a yanar gizo. Ana zarginsu da aikata laifuka a cikin shekaru 10 da suka gabata, da ya janyo rasa dubban miliyoyin dalolin Amurka ga jama'a a faɗin duniya. Makasin Yakubit, ɗan shekaru 32, da kuma Igor Trashev, ɗan shekaru 37, su ne jigo a cikin rukunin 'yan Rasha da suka yi kutse da aka fi sani da Evil Corp, da suke amfani da manhajar intanet ta yaudara. Suka saci sama da dalar Amurka miliyan 100 daga ɗaruruwan bankuna da kuma cibiyoyin kuɗaɗe a sama da ƙasashe 40, a cewar jami'an. An gurfanar da Yakubet da Turashev a kotun gunduma da ke yammacin jihar Pennsylvania, inda ake tuhumar su da laifuka 10 da ya hada da haɗin baki, kutsen na'ura mai kwakwalwa, da kuma yi wa banki zamba, da ya hada da tura wani sako na bogi don su saci bayanan masu ajiya da kuma wasu bayanai na bankuna daga na'urorin masu kwakwalwa da abin ya shafa.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. A Najeriya, ƙwararru da 'yan siyasa na ci gaba da tsokaci akan hukuncin da kotun tarayya ta yanke na ɗaure tsohon gwamnan jihar Abia kuma babban mai tsawatarwa a majalisar dattawa, wato Sanata Oji Uzukalu. Wakiliyar muryar Amurka a Abuja, Madina Dauda, na ɗauke da rahoton.
An kwashe shekaru 12 ana kai gwauro ana kai mari a shari'ar da hukumar EFCC mai yaƙi da yi wa tattalin arzikin Najeriya zagon ƙasa ta shigar, inda aka tuhumi Oji Uzukalu da wasu laifuka 39, musamman ma laifin haɗin baki tsakaninsa da kamfaninsa Slok Nigeria Limited da wani daraktan kula da kuɗaɗen gwamnatin Abia har naira biliyan 7.6. Lawyer mai zaman kansa a Abuja, Isa Bello, ya ce ba a nan gizo ke saƙa ba.
Bai zama tilas ya zamanto shi Oji Uzukalu ya tafi ɗauri ba. Abinda za mu yi tsammanin zai biyo baya shi ne shi Oji Uzukalu da shi da lauyoyinsa ba za su yarda da wannan hukunci, ba za su ɗaukaka ƙara zuwa kotun ɗaukaka ƙara ta ƙasa ne. Kuma suna da daman su ɗaukaka wannan ƙara bisa ƙa'idojinmu na dokokinmu a cikin kwana 90. To idan ya ɗaukaka ƙara a cikin kwana 90, wannan hukunci da aka yi ke masa na shekara 12 ba zai tasiri ba a yanzu, sai har an jira abin da kotun ɗaukaka ƙara ta yi.
Shi ma wani jigon ɗan siyasa na jihar Zamfara, Dr. Sani Abdullahi Shinkafi, ya ce wannan alamu ne na ladan aski da tsohon gwamnan jihar Abia zai biya.
Kuma mun ji daɗin hukuncin da kotu ta yanke na cewa tsohon gwamnoni duk wanda a wurin ma wanda tsohon gwamna kada a biya shi kuɗin fansho. Abu ne wanda abin horin ciki, domin suna cutar talaka, ka kwashe kuɗi ka zo duk wata irin kama su akwa ibon duk wata ana ba gwamna wai miliyan 50 miliyan 40. Ai zalunci ne wannan, banda kuɗin da kasa ta hatta da ɗiyanka da jikokinka da taɓa kunnenka ba wace kuɗin nan.
Amma kuma ga mai sharhi Abubakar Aliyu Umar, wannan dai kukan kurciya ne.
Wannan hukunci da kotu ta yanke wa wannan tsohon gwamna sanata kuma mai ci a yanzu Oji Uzo Kalu. Ni nayi farin ciki, nayi murna da wannan al'amari, domin tun baya a can da a ce ana yin haka in mutum yayi ba daidai ba, ya gane yayi ba daidai ba, a hukunta shi komun girmansa komun matsayinsa, kamar yadda ake yi a shauran kasashe. To waɗansu al'amura na maganar rashawa da cin hanci da wawurawuran kayan gwamnati a ƙasar nan da tuni ya zama tarihi, to amma rashin hukunta su shi yasa in wannan yayi ma yana ganin zai sha, in wancan yayi ma yana ganin zai sha. To amma wannan ba karamin misali bane, kuma ya ishi waɗansu masu hankali da tunani ishara.
Senator Oji Uzo Kalu shine babban mai tsawatarwa a majalisar dattawa, kuma tsohon gwamna na uku da hukuncin kuliya ya hau kansa. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Madina Dauda. Shugaban hukumar zabe na Najeriya, wato INEC, Farfesa Mahmud Yakubu ya ce an shigar da ƙararraki guda 807 a kotunan ƙarar zabe biyu bayan zaben shekarar 2019 da aka gudanar. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu Alhikaya na ɗauke da ƙarin bayani.
Shugaban hukumar zaben Najeriya INEC Farfesa Mahmud Yakubu ya ce an shigar da ƙararraki 807 a kotunan ƙarar zaɓe biyo bayan zaben 2019 da aka gabatar. Yakubu, wanda ya bayyana haka taron ƙarshe da kwamishinonin hukumar na jihohi, ya ce cikin adadin ƙararrakin 807 an kori 582, masu ƙara suka janye 183, kazalika 30 za a sake zaɓe ne, inda 12 kuma na ba da shaidar lashe zaben ne. Mahmud Yakubu ya ce bisa hukuncin kotu hukumar zaɓe za ta sake zaɓe, amma zaɓen wasu 'yan majalisar dattawa da wakilai da suka kai 30. Labarin hukumar Aliyu Bello ya ce ƙararrakin ba su zama sabon abu ba in an duba zaɓukan baya.
Duk mai ruwa da tsaki na da ikon ya faɗi albarkacin bakinsa. Waɗanda suke ganin abubuwan da aka yi ɗin ba su dace ba sun je gaban kotu, kuma ita ma hukumar zaɓe tana amsa dukkan basun da ke gaban kotu akan al'amuran nan.
Tabbas an fiye ba hukumar zaɓe a zaɓen da ta yi na 2015 fiye da wannan zaɓe na 2019, saboda matsaloli da yawa da aka samu. Me za ka ce kan wannan?
Ya danganci gurin da mutum ke ne, domin abin da za ka duba adadin jam'iyyun da suka shiga takara a zaɓen 2019 ya tsara waɗanda suka shiga takara a zaɓen 2015. Mutanen da suka kada gura a 2019 ya fi adadin mutanen da suka kada gura a 2015. Mabambantan alƙaluman nan za ka ga cewa ƙoƙarin da hukumar zaɓe ta yi a 2019 ba abin arena mata bane, wadda kuma al'ummar Najeriya shaida ne akan haka.
Abin dubawa nan shine yadda cikin ƙararrakin 807 aka kori 582, da hakan baya rasa nasaba a tabaran masu sharhi na yadda kotu kan nemi hujjar fitar shakku daga waɗanda suka shigar da ƙara. Masanin kimiyyar siyasa na Jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk na da ra'ayin yana da wuya a samu hujjar kalubalantar zaɓe a kotu.
Kotun Najeriya harkar zaɓe bata maida zaɓe harka ta rigima da tsakani da kai ba, ta maida shi harkar laifi. To shi kuma harkar laifi sai ka tabbatar da abu yanda babu wani wanda zai kalla ya samu wani haufi a kai. Kamar yanzu alal misali, hukuncin da kotun koli ta bayar akan na Atiku da ta yi bayani a kai, cewa ta yi ai dole sai ya kawo mutane, ƙarancin mutane 250,000 sun yi magana daidai akan abin da yake zargi a kai, sannan shaidarsu za ta iya zama abin da za su kalla. Wani shugaba ne a ina a wace duniya za ka iya tabbatar da cewa shaidu 250,000 duka su faɗi magana daidai zargin da kai? A wannan hukuncin da suka yi ma sun buɗe kofa na cewa duk wanda yanzu zai shiga zaɓe ya shiga da ƙarfinsa, ya shiga da ƙarfin kuɗinsa, ya shiga da ƙarfin hukumar tana son shi ko ba ta son shi. Idan bai iya fitowa ba, to babu wata hukumar shari'a da za ta iya tabbatar da cewa an ci zalinsa. Idan kuma ya iya fitowa, to babu wani wanda zai iya kai ƙararsa ya iya tabbatar da cewa ya yi mahukuki ko ya ci zarafi ko ya yi ƙwace ko ya kashe wani ko ya yi duk abubuwan da ake tunanin laifin ne, ba za a iya tabbatar da su ba idan aka bi irin wannan hukunci da ake yankewa.
Ita dai hukumar zaɓe ba mamaki don zaben 2023 kamar yadda Farfesa Yakubu ya ce za ta yi aiki da 'yan majalisar dokoki kan na'urar tantance masu kada ƙuri'a don za a ci gaba da amfani da ita. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gaida Nasiru Adamu Alhikaya. Kafin mu ci gaba, ku shakata da wannan.
Kyawun gina safe tauna sun rabta jimatar bauchi. Ka mana ganga mu daga
Ado Madalla. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan yana ci a ƙarfe 2:15. Ga shirinmu na gaba. Saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin Aisha Yunusa Adamu wacce aka fi sani da Aisha MC wato mai gabatarwa a lokutan bukukuwa ko kuma wuraren taruka. Ta ce MC wata sana'a ce da ke bukatar wanda ya iya magana da kuma wasan barkwanci ta yadda masu sauraro ba za su gaji da wanda suke sauraro ba. Wakiliyar murya Amurka Baraka Bashir ita ce ta yi hira da Aisha.
To da farko zaki gaya mana sunanki da kuma irin sana'ar da kike yi.
Ta assalamu alaikum. Da farko dai sunana Aisha Yunusa Adamu wanda ka fi sani da Aisha MC. Na yi sana'a kala-kala amma wanda ya fifice shine sana'ar da nake yi na MC wato wanda ake nufi da Master of Ceremony. Kowa ya san me MC ke nufi. MC suke kawata biki. Idan an je biki suke ga mutane yadda za a yi. To da ma'ana dai MC kowa ya sani ita ce wannan spice din da ake bayar bada ma biki saboda biki ce dadi.
To ga kin mace wani irin kalubale ake fuskanta a wannan sana'a ta MC?
Tabbas hakika haka yake. Kin san haka ce mace MC ne mutane da sai su ta mamaki cewa ya za a yi mace ta yi wannan sana'a. Ni kuma akwai abin da na yarda da shi shine duk wanda yake tasowa ko yaro yake tasowa ya kamata a lura da abin da yafi iyawa. Sai a maida shi a matsayin sana'a. Kin san turawa sukan duba me yake passion din yaro, me yafi so yayi, sannan sai su maida shi su building career akai. So hakan nan na fara. Akwai kalubale sosai game da wannan aiki na MC gaskiya. Misali mu da muke arewa ana ganin kamar duk macen da ke wannan aikin ba ta da kunya ne ko ba rashin kunya bane. An kika duba kasashen nan Etare da kudanci haka duk mata suna irin wannan sana'a. A nan arewa ne ake tunanin wani abu. Babban kalubalen ma da nake fuskanta shine wani lokaci bikin namu na dare ne kamar lokacin zamanin da ake yawan yin dina da sauransu. Sai kiga dina ya kai har karfe 12 dare ba a tashi ba. Wani lokaci har 1 dare ma. To duk sanda zaki dawo ke kina zaune ne a cikin unguwa na Hausawa wanda sai dai a ga kin wuce fit karfe 12 dare karfe 1 dare. In ba wanda ya san me kike yi ba ya fahimce ki sai a ce kin fito yawo ne. Misali irin kalubalen da muke fuskanta kenan yawanci a lokaci ana tunanin kawai yawo kake yi ba aiki kake yi ba. To kin dai ji babban kalubale. Sannan kuma again another kalubalen da muke facing shine maza da yawa suka tsorata saboda za su ce duk macen da ta iya wannan magana haka a gida ma controlling ɗinta zai zama da matsala. Amma dai rashin fahimta ne duk ya kawo wannan aikin MC ba wani aiki ne da ya saba shari'a ba kuma ba wani aiki ne da yake daban da wani sana'a ba. Misali in ke kina magana a cikin mutane ne wanda take aiki a gidan radio ko gidan TV ba ita ma ai jama'a take yin aiki.
Me yasa kika zabi sana'ar ta MC?
Inda ya ja hankali na in fara wannan sana'ar shine na lura na iya magana. Misali in ana taro abin ya fara ni daga gida ainihi idan muna biki ko suna sai in fito sai in ce to amarya za ta shigo da sauransu zan iya magana a gaban mutum 200, 300, 500 har 1000 yake har 1000 ba. So sai naga me zai hana mai da shi sana'a tunda dama a arewa akwai ƙarancin irin wannan masu wannan sana'a. Misali maza sun fi yin shi ila hanyar abinci na ne wannan da farko na fara dan yi kadan kadan a biki inda zan je a dan bani 5,000 10,000 har abin da ya shahara. Yanzu dai gaskiya mutane da dama sun sani da wannan sana'a. To wannan sana'a ta mu dai ta aikin MC gaskiya ba ka buƙatan kowani jari. Yana buƙatan kai dai ka kasance wanda ya iya magana kuma magana mai ma'ana ne a cikin mutane saboda akwai taron jama'a da in ka je ka tunkare su dole ka san me za ka gaya musu. Ba wani jari gaskiya sai mu ce maganar mu ita ce jarin mu. Amma bukatar kawai shine inda zaki rika kashe kudi shine fa dole ki rika kwalliya kina sa kaya na ado na zamani saboda zaki tsaya gaban mutane
to wani irin kira zaki wa mata musamman matasa
aikin MC yana da babban alfanu sosai saboda ni a rayuwana misali sai in ce miki ni ba abin da na taba yi wanda na ji dadi a rayuwana irin wannan aikin saboda aiki ne wanda baki da bukatun wani jari sai dai ki dauki kanki ki je venue ki je ki magana ki na awa biyu awa uku ki aishi kudin ki wanda yake halaliyan ki ne ba tare da wani kin wahala sosai sosai ba kirin da zan yi ga matasa shine cewa matasa su tashi su nemi na kansu saboda rayuwa ta canja ba kaman da bane wanda zaka zauna komai na zuwa maka da sauki matasan arewa misali su ne wa'ansu zaki ga ba sa son yin aiki suna da san jiki in ka zauna fa zaka ga zama a wannan sai dai zauna oshi ta bashi in babu rabuwa akwai mutuwa in babu mutuwa ma wata rana sai a hankali sai labari saboda haka matasa akwai bukata su tashi su fuskanci kalubalen rayuwa su samu nayi yanzu aikin gwamnati ma in kun duba zaki je kina aikin gwamnati salarin da ake biyan ki ba lalle ne ya rika miki hidimar da kike so ba amma sai an hada da sana'a saboda haka matasan arewa don Allah ku bude idanunku ni misali ma ina son in yi kira ga mata ne matan arewa da sai su boye a gida su ce a'a su ba za su yi sana'a ba sai dai su lalle su kace a gefen gado to yanzu lokaci ya canza
to Allah ya taimaka masu sauraro anan zamu da sa'a a shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku je mu tafi da wani sabon shirin. A madadin bakuwar tamu Aisha Yunusa Adamu da kuma Baraka Bashir da ta yi hirar da ita da ma Ms. Julie Gresham da ta taya ni hada shirin. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
A gaida Maryam Dauda yanzu kuma ga sharhin wasu jaridan Amurka. Sharhin jaridan Amurka. A cikin sharhin jaridan Amurka na wannan mako, za mu fara da jaridar Epoch Times, inda aka rubuta labarin manyan masana a sha'anin tsarin mulkin Amurka sun shaidawa kwamitin majalisar wakilan Amurka cewa shugaba Donald Trump ya aikata laifin da ya cancanci a tsige shi ta hanyar tursasawa Ukraine ta gudanar da binciken da zai amfane shi a siyasance. Farfesar shari'a a Stanford Pamela Cullen cewa ta yi ya kamata a ce shugaban Amurka ya hana kasashen waje yin kutse a zaben Amurka ba ya gayyato su ba. Noah Feldman farfesa a sha'anin shari'a na Howard University ya faɗa wa 'yan majalisar cewa a yadda Trump ya buƙaci shugaban Ukraine ya buɗe binciken kan ɗaya daga cikin manyan abokan hamayyarsa a zaben shekarar 2020 ya nuna ƙararrawa cewa ya aikata babban laifi. Michael Farfesan shari'a daga Jami'ar North Carolina ya shaida a kwamitin cewa idan har majalisar ta kasa tsige Trump a nan to kuwa lalle yunkurin na tsigewar ya zama maras fa'ida domin kuwa kundin tsarin mulkin na ƙasar na Amurka ba wanda ya fi ƙarfin doka ko da kuwa shugaban ƙasa ne. 'Yan jam'iyyar Republican masu yi goyon bayan Trump sun kira wani farfesa a Jami'ar George Washington Jonathan Tully wanda shi kuma ya ce akwai rauni ga shaidun da ake yunkurin tsige Trump da su. Sai jaridar Washington Post inda aka rubuta labarin kakakin majalisar dokokin Amurka Nancy Pelosi ta umarci shugabannin jam'iyyar Democrat da su ci gaba da tsare-tsaren gabatar da kudirin tsige shugaba Donald Trump. Pelosi a cikin wani takaitaccen bayani amma mai ban mamaki ta ce shugaban na Amurka ya yi watsi da ka'idojin aikin shi na shugaban ƙasa inda ya keta alwashin rantsuwarsa ga yin aiki da kundin tsarin mulkin Amurka ta hanyar neman Ukraine da ta fara binciken ɗaya daga cikin manyan abokan hamayyarsa a zaben shekarar 2020 kuma ɗan jam'iyyar Democrat wato tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden. Pelosi ta ce shugaban ya yi amfani da ikonsa ne don amfanin kansa a siyasance. Sharhin jaridan Amurka kenan kuka saurara na wannan mako. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America. Sunana Usman Dogo Madaka da kuma gwamnatin jihar Niger Nigeria. Ina kira ga gwamnatin jihar Niger don gaggawa taimakawa akan kuma satan hatimin da aka yi da dakacin sa. Yanzu da hatimin yana hannu ɗan kinafi a halin yanzu. Kuma mutanen da suka kashe a kokoki fiye da 10 to muna fata wanda aka wanda Allah ya zuka ga mu gidan gaskiya inda jikan su. Kuma muna roko ga karama kuma ya fi da shi wero ta su sayi ya kasance talakawan su da suke gudun hijira an kula da su. Allah ya bada ikon taimakawa. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu Mai Gora Kampala ba na madorin jihar Jigawa Najeriya. Ra'ayina da zan bayyana a yau ina so na yaba wa mai girma gonan jihar Jigawa Alhaji Badar Abubakar game da amincewa da biyan sabon tsarin albashi na naira 30,000 ga ƙaramin ma'aikaci a jihar Jigawa. Kuma mai girma gona ya bada umarni 25 ga wannan wata a fara biyan wannan sabon. Mai girma gwamna kai fiɗe ne duk abin da ya faɗa da yardar Allah zai aiwatar da shi. Muna kira ga al'ummar jihar Jigawa da su biya wannan gwamna haɗin kai domin ya cimma burinsa na kyautata al'ummar wannan jiha ma'aikata da waɗanda ba ma'aikata ba.
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi. Ra'ayina na yau ina so gwamnatinmu na jihar Bauchi da kuma gwamnatin tarayya su yi mana haɗin gwiwa su yi mana wasu hanyoyi kamar haka. Hanyar da ta tashi daga garin Soro ta shiga garin Gungura, sai kuma hanyar da ta tashi daga garin Katin Liman ta shiga garin Lamba ta wuce garin Nasarawa ta je garin Siyi, sai kuma hanyar da ta tashi daga garin Gameru ta shiga garin Siri Babba. Lallai idan aka yi mana wannan hanya a karamar hukumar Ganjo a jihar Bauchi an taimaki ƴan kasuwanmu da manoma da masu sana'a.
Kafin mu sallama ga Muhammad Hafiz Baballe da takaitattun labaran duniya.
Jiya Alhamis, dubban ma'aikata a ƙasar Faransa sun ki zuwa aiki yayin da ƙungiyoyin ƙwadago suka fara wani yajin aikin gama gari akan shirin shugaba Emmanuel Macron na gyaran tsarin fanshin ƙasar. Fargabacewa sabon tsarin sauyin fasalin fanshin da aka gabatar zai iya tilastawa miliyoyin mutane su ringa shafa sa'o'i masu yawa suna aiki ko su rasa wasu haƙoƙinsu masu gwaɓi. Shine ya janyo yajin aikin, lamarin da kuma ya sa kusan al'amura suka tsaya cak a ƙasar. Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi a jiya Alhamis ta umarci jagororin jam'iyyar Democrat da su ci gaba da rubuta daftarin bayanan tsige shugaba Donald Trump. Tana mai ayyana cewa shugaban ya yi amfani da ƙarfin ikonsa ba bisa ƙa'ida ba. Aƙalla mutane 62 ne suka mutu, ciki har da ƙananan yara da dama, a lokacin da wani jirgin kwale-kwale da ya ɗauko bakin haure sama da 150 ya kife.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi. Sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu ciki, har da shirin duniya Amurka na Mahmud Lalo. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, sai Solomon Abbo da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni, da injiniyanmu na yau ni Zahra Aminu Fage ke cewa kowane lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.